Hassan Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da dare. Aisha Mu'azu ke tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 2 ga watan Afrilun shekarar 2020. A cikin shirin namu za a ji irin matakan kariya da jihar Bauchi take dauka don tabbatar da cewa mutane sun bi dokar hana zirga-zirga wanda aka sanya a jihar da zumbar dakile yaduwar cutar coronavirus. Sannan za a ji halin da yankin kudu maso yammacin Najeriya take ciki a game da cutar ta coronavirus. Kana Abdulwahab Muhammad yana nan tafa da shirin labaran wasanni. Amma yanzu bari Hadiza ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, shugaba Donald Trump ya soki wasu gwamnonin jihohin Amurka da suka ce ba su da isassun kayan aikin kiwon lafiya da za su kula da dubbannin mutane da ke fama da cutar coronavirus da ke tururuwa zuwa asibitoci don neman taimako. A yayin da yawan waɗanda suka sakamakon cutar Amurka ya kai 5,500, Trump ya kare matakin gwamnatin tarayya akan annobar, yana mai wallafawa a shafinsa na Twitter cewa ana tura dimbin kayan aiki da magunguna har ma da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya kai tsaye zuwa jihohi da asibitoci. Amma ya ce wasu gwamnoni ba su da wadatar zuci. A tuna mu fa muna mara musu baya ne, kamata yayi a ce masu koke-koken su kasance a shirye tsaf da kayan aiki tun kafin a samu wannan annobar. Sauran jihohin sun yi farin ciki da aikin da muka yi. Babban janar ɗin sojin Amurka a Koriya ta Kudu ya ce bai yarda da ikirarin Koriya ta Arewa ba na cewa ba su da coronavirus. Zan iya faɗa muku cewar wannan da'awar ba zai iya yiwuwa ba bisa dukkan abubuwan da muke ji kuma muke gani. General Robert Abrams ya faɗa wa muryar Amurka da gidan talabijin na CNN a wata tattaunawar haɗin gwiwa da suka yi a yau Alhamis. Koriya ta Arewa ta shanana ta cewa tana da kariyar kamuwa daga cutar duk wanda yadda cutar ta yada kasashen duniya. Ba za mu bayyana hanyoyin da muka samu labarin ba, amma wannan ba gaskiya bane. Adadin waɗanda suka yadu dai ba zan iya faɗa muku ba, inji Abrams. Koriya ta Arewa ta rufe kan iyakokinta a ƙarshen watan Janairu jin kaɗan bayan da coronavirus ta ɓullo a makwabciyarta ta China. Amma gaba ɗaya rufe iyakarta da China zai yi wuya tunda tattalin arzikin Koriya ta Arewa na dogara da cinikayya ta yau da kullum da China. Wata kotu ɗaukaka ƙara a Pakistan ta jingine hukuncin kisa da aka yankewa wani mutum da aka zarge shi da sace wakilin mujallar Wall Street Journal Daniel Pearl da kuma datsa kansa, inda ta maida hukunci na shekara 7 a gidan yari bisa laifi na sace ɗan jaridan kaɗai, kana ta wanke sauran mutane 3 da aka zarge su tare da shi. Ahmed Umar Said Sheikh, haifaffen ƙasar Birtaniya, ya yi zaman jiran zartar da hukuncin kisa a kan tsawo shekara 18 da suka gabata da aka yanke masa hukunci. Sauran mutane 3 kuwa, Fahed Nassim, Salman Sadiq da Sheikh Adil, suna zaman hukuncin ɗaurin rai da rai. Masu gabatar da ƙara na da damar ɗaukaka ƙara kan sabon hukunci a kotun koli. Lauyan da ke kare waɗanda ake tuhuma, Navid Ahmed, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba a tuhumi Sheikh da laifin kisan kai ba sa'ad da aka kama shi a shekara ta 2002 kafin bayyanar labarin kisan Pearl. An caje shi ne kawai da laifin sace Pearl da kuma miƙa shi ga wani mutum na daban. Ya ce an ƙara da cajin kisa ne lokacin da wani hoton bidiyo na datsa kan Pearl ya bayyana. Fatan da ƙasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cik yayin da annobar da ta addaba duniya ke ɗauka wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Soke odar kayayyaki da masaya suka yi daga ƙasashen yammaci ya tilasta wa kamfanoninsu da dama cigaba da kasancewa a rufe, sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci. Masu sharhi sun ce hakan na iya haifar da cigaba da rufe masana'antu a nan gaba da kuma karancin aikin yi da zai kai kusan adadin waɗanda suka kammala karatun jami'a miliyan 9 da za su shiga fafatukar neman aiki a ƙasar China a wannan bazara.
A gaida Hadiza da ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Za mu fara daga jihar Bauchi a Najeriya, inda gwamnatin jihar ta ce za ta yi amfani da jami'an tsaro da zimmar tabbatar da cewa mutane sun mutunta dokar hana yawo da aka gindaya a jihar domin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Wakilin sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad na dauke da ƙarin bayani.
A jawabin da ya gabatar wa manema labarai a ɗaya daga cikin cibiyoyin da ake killace masu cutar COVID-19 a asibitin Bayara, shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus da kuma lassa fiba a jihar Bauchi, muƙaddashin gwamnan jihar Senator Babu Tela, ya fayyace halin da ake ciki da kuma matakan da aka ɗauka na tabbatar da an hana yaduwar cutar corona a faɗin jihar baki ɗaya.
A yanzu mun yi gwaji wajen guda 99. To a cikin gwaji 99 da aka yi, a cikin 23 ne da aka dawo da su na mun samu ƙarin mutum ɗaya wanda yake da wannan cuta a jikinsa. To an killace shi kuma an fara masa magani. Su kuma guda biyu nan da dama muke tare da su, insha Allahu daga cikin wannan sati ma mai zuwa muke tsammanin za a sallame su, saboda har yanzu kamar da muka faɗa babu wani alamar wannan alamun wannan cuta a cikin su, amma dai an killace su saboda haka aka su hukumomin lafiya suka ce. Shi kuma wanda aka samu yau, yanzu an fara bindiddigin duka waɗanda suka cuɗanya da shi dan aje a sace gwada musu, dan aje a yi musu gwaji a gani ko suna da shi ko ba su da shi.
Wannan yanayi da ake samun ɗaya haka, me kenan yake gwadawa jihar Bauchi take ciki?
Yana gwadawa cewa muna cikin wani irin halin da ya kamata mutane su zauna su bi abin da gwamnati ta ce. Idan aka ce kar a fita, to don Allah kar a fita. In aka ce a wanke hannu, to don Allah a rinka wanke hannun nan. In aka ce kada a yi cuɗanya, to don Allah kada a yi cuɗanyan nan. Saboda shi abin da yake faruwa da wannan cuta, yawanci wanda suke da shi ba za su san suna da shi ba. Kafin ka sani, in ka yi cuɗanya da mutum 50 duk ka ba su. Mutum 50 ɗin ne, idan suka cinya da mutum 50, 50 su 50, haka abin yake tafiya. Shi yasa muke neman jama'a don Allah su ba da haɗin kai a gwamnati don mu samu mu daƙile wannan cuta da ta addabe mu. Daga cikin abubuwan da aka girma da shi na cewa cutar nan kada ta yaɗu shi ne mutane su zauna a guri ɗaya. Bayan abubuwan da ake yi na kaman wanke hannu na distancing da sauransu, zama guri ɗaya nan yana taimakawa cewa cutar nan ba ta yaɗu ba. To yana ɗaya daga cikin abin da za mu ce, to dole ne a kafa wannan doka. Don in ba haka ba aka ba mutane ana ta cuɗanya kamar yadda ake yanzu, to abin zai kai yadda ba za mu iya tare shi ba. Ba ma so kuma ya ta. Abin da muka shi mai girman gwamna ya lura da shi shi ne irin zamantakewa da muke da shi a nan, cewa yau sai ka fita ka nemi abincin yau ko na gobe, ya ce to a bar kwana biyu ranar Laraba da ranar Asabar, wanda kowa zai iya fita daga karfe 10 na safe zuwa karfe 4 na yamma, ya zai nemi abin da zai ci na ran nan da kuma na gobe ko na jibi kafin wata rana kuma ta fito na fita din. To kaga irin wannan waɗansu jihohin in ka duba gaba ɗaya ma ba su da irin wannan tsari. Tsarin su shine a rufe gaba ɗaya. To amma mu dan ba ma so mu matsa ma jama'a, ba ma so mutane su zama sun shiga waɗansu irin halaye na wahala. Yace to a bar shi a haka din kwana biyun nan dai daga karfe 10 zuwa karfe 4, kuma kowa idan ya fito daga 10 zuwa 4 nan ya tabbatar akwai tazara tsakanin sa, ko guduwa ya sayi shinkafa ko sayi masara ko wani abu da shi da mai sayarwar ya zama akwai tazara tsakanin su. Jami'an tsaro ba sun zo ne su ci mutuncin mutane ko su wulakanta mutane ba, amma duk mutumin da aka sa doka ya karya, to kuma ka ga wannan shi ya zawo kansa. Sai kada ka fita, ka zo ka fita, ka haɗu da jami'an tsaro ce maka ka koma gida ba kai daidai ba, a ka ga ba za ka kama shi da laifi ba.
Bayani kenan daga bakin shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona da kuma lasa a jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta gaida Abdulwahab Muhammad. Har yanzu dai akan wannan batu na annobar coronavirus da ta bazu a duniya, wakilin muryar Amurka a Lagos Babangida Jibril ya hada mana rahoto na musamman kan cutar coronavirus tun daga sa'ar da mutum na farko ya kamu da ita ya zuwa wannan lokaci, inda ya mai da hankali a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Babangida Jibril, gare ka.
A ranar 27 ga watan Fabrairu bana ne da aka samu rahoton bullar cutar coronavirus ko COVID-19 a birnin Lagos da ke tarayyar Najeriya, inda wani dan kasar Italiya ke aiki a wani kamfani da ke jihar Ogun ya shigo da cutar daga kasar su ta Italiya. A inda kuma a ranar 9 ga watan Maris aka samu mutum na biyu dauke da wannan cuta, wanda kuma ya yi mu'amala da baturen na kasar Italiya a jihar Ogun. Tunda kafin samun masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ne a ranar 28 ga watan Janairu na bana, gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatarwa yan kasar cewa ta dauki matakai kwarara na sa ido akan filayen jiragen saman Najeriya, musamman ma da Lagos da Abuja da Kano, inda ake samun baki da ke shigowa Najeriya sakamakon rahotannin barkewar wannan cuta ta coronavirus kenan a kasashen ketare a watan Disamba bara. Tun daga wancan lokaci ne kuma zuwa yanzu aka ci gaba da samun karuwan masu dauke da wannan cuta, musamman ma da a nan birnin Lagos da kuma wasu jihohi da ke kudu maso yammacin Najeriya. Bayanai na baya-bayan nan da cibiyar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa ta fitar ya nuna cewa jihar Lagos tana da mutane fiye da 80 da suka kamu da wannan cuta, inda jihar Osun ke da mutane 14, sai kuma jihar Oyo da ke da mutum 8, a inda jihar Ogun ke da mutane 4, sai jihar Ekiti mai mutane 2. Jihar Lagos za iya cewa ta zama to cibiyar wannan cuta a Najeriya, tuni kuma gwamnati a jihar ta Lagos suka dauki kwararan matakai na tabbatar da ganin cewa ba a samu karuwar bazo wannan cuta ba, tun ma dai kafin gwamnatin tarayyar Najeriya ta shigo cikin lamarin, inda gwamna Babajide Sanwo-Olu na jihar ya bayyana aniyar gwamnatinsa da daukan matakai na inganta cibiyoyin lafiya da kuma cibiyar da ke kula da masu dauke da wannan cuta da ke angwayya ba, musamman tun bayan da dan kasar ta Italiya ya yi kukan cewa babu kayayyakin da suka dace a wannan cibiya, tare da kukan zafi da sauro na neman na kasashi. Daga misali dai, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware makudan kudade domin tallafawa gwamnatin jihar ta Lagos da kudinsu ya kai naira biliyan 10, haka kuma kamfanoni masu zaman kansu su ma sun ba da gudunmuwa na biliyoyin naira da zumar taimakawa gwamnatin jihar da kuma na tarayya a yaki da suke yi da wannan cuta ta coronavirus, wanda tuni ta halaka mutane 2 a Najeriya. Shi ma a jawabinsa da yi wa 'yan Najeriya domin daƙile cutar ta coronavirus, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar da ɗaukan matakai na hana shige da fice da sauran hidimomi a jihohin Lagos da Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja, matakin da kuma yanzu haka yake aiki gadan-gadan. Sai dai kamar da aka sani, talakawa masu neman abin sakawa a bakin salati sun koka game da irin waɗannan dokoki da ake ɗauka, inda suke cewa yana musu tsauri, tare da wasu ke fargaban idan cutar coronavirus ba ta kashe su ba, to lallai kuwa yunwa za ta iya musu illa, kamar da wasu mazauna birnin ta Lagos suka shaida min.
Sunana Bangare Sada, mazaunin Lagos a Sabewa. Batun nufi Lagos da Ogun da Abuja da shugaban kasa ya yi gaskiya ya yi daidai, sai dai matsalan da ake tunkara a nan shi ne waɗansu ba su da abincin da za su ci sai sun fita su nemo. Saboda haka nake ba da shawara da roƙo ga 'yan uwa waɗanda ke da su su taimaka wa al'umma. Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan cuta, kuma in kayan la'akari da US, Italy da Iran abin da yake faruwa a wannan gidajen ji, kuma ba ma fatan abin ya faru a ƙasarmu. Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan musiba. 'Yan uwa, ku taimaka da addu'a, musulmi da kirista baki ɗaya a Najeriya.
Yanzu haka dai harkokin kasuwanci da na yau da kullum sun tsaya cik a birnin Lagos da kuma sauran jihohi na kudu maso yammacin Najeriya sakamakon matakan da walau dai gwamnatin tarayya ta dauka ko kuma gwamnatocin jihohi suka dauka na daƙile bazuwar wannan cuta.
Assalamu alaikum. Mu dai shawarar da muka bayar a baya wuce kamar yadda ake daukan mataki wajen wannan cuta da Allah ya jarabce mu da ita, wajen siyan kayan magunguna magunguna da kayan gwaje-gwaje da tare da jan gidajen asibiti. To baya ga haka kuma a yi kokarin wajen bawa shi Ubangiji hakuri. Wannan wata hanya ce wanda za a roki Ubangiji sauki kuma a ya ba da sauki. Wanda Ubangiji shine ya halice mu kuma shi ya halice ciwon shi kuma yake sa ran ya ba da sauki. Allah ya ba mu mafita, Allah kuma ya sa kafara a gare mu.
Kuma dai masu kananan sanawi a birnin Babas a baya ba wajen kuka ga gwamnatin Najeriya ta duba wannan doka kamar da Malam Mikael Shagarda ya shaida mani.
Idan ka duba al'umman nan inda muke jihar Lagos fiye da kashi 2.5 na al'umman nan sai sun fita sun nemi abin da za su ci da iyalansu. Yau idan aka ce su zauna a gidaje, in ma aka ce za a dauki matakin dan raba musu yansu abubuwan masarufi, mutum nawa za su samu? Saboda haka dole in gwamnati ta yi kira akan lalle ta dauki mataki irin wannan, yana da fa'ida. Amma sai ta duba ta ga cewa menene za ta iya yi gurgudu na taimakawa al'umma, saboda mutane da matancin ana cikin wani halin ni'asu. Idan aka zo aka kawo wannan to kuma ba a san yanda al'amari zai kasance ba. Duk da cewa tabbas idan gwamnati ta bari wannan cutar coronavirus ta yaɗu ko ina da ina, gaske magana ta gaskiya ba ta da kuɗin da za ta iya ɗaukan jinyar mutane idan har aka ce an bar mutane suna ta mu'amala da zirga-zirga kamar yadda aka saba yi. So anan tabbas gwamnati ya dace ta dauki mataki irin wannan, amma daukan matakin dole sai ta yi la'akari kuma sai ta fito da wayansu abubuwa daga rumbunta wurin taimakawa al'umma, saboda su ma a dan sassauta musu radadin halin da za su shiga. Amma tabbas bayanan da yayi akan maganar daukan wayannan matakai a kuma wayannan wurare, lalle al'amarin yana da fa'idan gaske. Babban fatan mu shine wannan mako biyu da aka bayar, Ubangiji Allah ya sauko mana da saukin al'amarin a samu a shawo kan wannan lamari din.
Yanzu dai a yanda ake ci gaba da samun rahotannin karuwar bazo wannan cuta a birnin Lagos da kuma wasu jihohi na yammacin Najeriya, gwamnatin jihar Lagos da sauran gwamnatoci na jihohin yammacin Najeriya sun dukufa wajen kara daukar matakai walaude na bude cibiyoyin kula da marasa lafiya da kuma samar da kayayyaki da za su taimaka wajen rage radadin da al'umma ke shiga sakamakon dokokin da aka sa, tare kuma da kira ga jama'a da su ci gaba da baiwa gwamnatoci haɗin kai na ganin an samu nasarar dakile wannan cuta ta coronavirus, tarda ba za ta kai ga yin illar da take yi a wasu ƙasashe na duniya ba. A wata sabuwa kuma yanzu haka sabon alƙalman da cibiyar da ke kula da hana bazuwar cututtuka masu yaduwa ta fitar NCDC ya nuna cewa yanzu haka a Najeriya akwai masu dauke da wannan cuta 174, yayin da kuma kawo yanzu cibiyar ta bayyana cewa tana neman wasu mutane kimanin 4,000 walau dai suna dauke da cutar ko kuma sun yi mu'amala da waɗanda suka dauke cutar, abinda kuma ke ci gaba da zama abin fargaba ga sauran 'yan Najeriya. A sanarwar da ya fitar babban director da kula da cibiyar hada bazuwar cututtuka masu yaduwa NCDC Dr. Chikwe Ehikwezu ya ce yanzu haka ana samun karuwan waɗanda ake aunawa domin tantance su ko suna dauke da wannan cuta a duk rana daga 500 zuwa 1,000, tare da fatan kaiwa zuwa 1,500 a nan gaba, lamarin da zai kara hanzarta gudanar da bincike da kuma auna 'yan Najeriya domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. Ko yanzu haka kasar Amurka ta dauki wani dan kasanta da ya kamu da cutar coronavirus daga Najeriya zuwa kasar ta Amurka. Kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi shine ya tabbatar da hakan a shafinsa na Twitter. Tunidai dama gwamnatin Amurka tare da wasu kasashe na yammacin Turai suka fara kwashe 'yan kasarsu da ke Najeriya domin mai da su kasashensu na asali sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus. Ne gwamnatin Najeriya ta dage takunkumin hana sauka da tashin jiragen sama ga kasashen na yammacin Turai da ke da aniyar kwashe 'yan kasashensu domin komawa da su kasashensu na asali. Babin Jibrin Murai Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibril da wannan rahoto. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ke musu magana daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar.
Ina
Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. A halin da ake ciki, kocin kungiyar kwallon kafa na Super Eagles dan kasar Jamus ya makale a kasar Faransa. Hakan na nufin cewa ba Jamusan ba zai samu damar dawowa Najeriya ba, saboda dokar hana shigowa kasa a matakin dakile yaduwar cutar corona. Sai dai in ji cewar ba Jamusan yana tuntubar ƴan wasan nasa ta hanyar yanar gizo. To halin da ake ciki kuma a gefe guda, kocin Super Eagles din Gennard Rohr yana jiran jin ta bakin mahukuntan Najeriya game da yiwuwar sabunta kwantiraginsa, domin kwantiragin zai kare ne da hukumar kwallon Najeriya a watan Yunin wannan shekarar. Majamusan shi ne ya kai Super Eagles a gasar kwallon kafa na duniya da aka gudanar a kasar Russia a shekara ta 2018, sannan ya je gasar kasashen Afirka da aka gudanar a kasar Masar a bara, inda Najeriya ta zo na uku. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ita ma ta bi sahun duniya na yaki da cutar COVID-19. A wata bidiyo da shugaban kwallon kafar Najeriya Musa Amaju Melvin Pinnick ya saki ya shaidawa 'yan Najeriya da kuma mabiya harkar kwallon kafa ya bukaci ganin an hada karfi wuri guda don yakar cutar coronavirus. Musa Pinnick ya bukaci al'ummomin masoya wasan kwallon kafa da su bi umarnin kungiyar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya da kuma umarnin gwamnatin kasa na tabbatar da bin ka'idojin tsafta. A wata sabuwa kuma, hukumar kwallon kafar Najeriya a ranar Litinin ta bukaci a dage da yin addu'o'i sabili da halin da masu sana'ar buga tamola suka shiga ciki, inda ake sace su domin neman kudaden fansa da kuma mutuwa a sanadiyar hadarin mota. Shugaban hukumar Musa Amaju Melvin Pinnick ya ce 'yan wasan kwallon kafa guda uku sun rasa rayukansu a hadarin mota da ya afku a kan hanyar Benin, da suka hada da Ifeanyi George da ke buga kwallo wa club din Enugu Rangers. 'Yan wasan da aka sace kuwa su ne Dayo Ojo na Eyimba da kuma Benjamin Oluyumade da ke buga kwallo wa Abia Comet. Wani mai sharha a fannin kwallon kafa, Haruna Bago, ya yi tsokaci dangane da halin da ake ciki na rashin buga kwallo a duniya.
Kwallon dama aishi sada zumunta ne, wannan yanzu wannan yanzu jama'a zo kallon mu duk sada zumunta ne, to yanzu wannan ne ka ana, amma ba wai ya zama keep fit wato ka zama kana da zaman ka shine bayan nan ba, wannan yana nan zaka yi kowane lokaci. In fact a yanzu ma wasu suna koya ne su training a yanzu ma har ka jike sake, in aka bar jike sake lokacin da aka dawo da league din kuma ai za a samu matsala. Ai zumuntan nan da aka dena yin dan lokaci duk wato training ne zaka yi dan ka samu zama irin yadda kake so din. Ai dama an fi burgewa in an tago, amma mutum ɗaya ne a nan ne kudin kilomita 10 in shi ɗaya ne zake zai biya, in su biyu ne zake za su biya, amma in su 10 ne ko 20 kana ganin wani ya kasa wani ba zai iya ba sai kai to ai zaka iya, ko kuma kana ga wani wannan ido ganin ido yana sa mutum ya dage dan kar wani gagara ai.
Abdulwahab Muhammad Boya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kai da Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga Hadiza da labarai a takaice.
Alhamis shugaba Donald Trump ya soki wasu gwamnonin jihohin Amurka da suka ce ba su da isassun kayan kiwon aikin lafiya da za su kula da dubbannin mutane da ke fama da cutar coronavirus da ke tururuwa zuwa asibitoci da neman taimako. Babban janar ɗin sojin Amurka a Koriya ta Kudu ya ce bai yarda da ikirarin Koriya ta Arewa na cewa ba su da coronavirus ba. Zan iya faɗa muku cewar wannan dawar ba zai iya yiwuwa ba bisa dukkan abubuwan da muke ji kuma muke gani. General Robert Abrams ya faɗa wa muryar Amurka da gidan talabijin na CNN a wata tattaunawar haɗin gwiwa da suka yi a yau Alhamis. Koriya ta Arewa ta shanana ta cewa tana da kariyar kamuwa daga cutar duk wanda yadda cutar ta yaɗa ƙasashen duniya. ba za mu bayyana hanyoyin da muka samu labarin ba, amma wannan ba gaskiya bane. Adadin waɗanda suka yadu dai ba zan iya faɗa muku ba, inji Abrams. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Pakistan ta jingina hukuncin kisa da aka yanke wani mutum da aka zarge shi da sace wakilin mujallar Wall Street Journal Daniel Pearl da kuma daɗa kansa, inda ta mai da hukunci na shekara 7 a gidan yari bisa laifi na sace ɗan jaridar kaɗai. Kana ta wanke sauran mutane uku da ake zargi tare da shi. Fatan da kasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cak, yayin da annobar da ta addaba duniya ke dauka wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje. Soke odar kayayyaki da masaya suka yi daga kasashen yammaci ya tilasta wa kamfanoninsu da dama ci gaba da kasancewa a rufe, sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci.
Masu sauraro, da wannan zamu karkare shirin namu na daren yau, sai kuma gobe da safe cikin ikon Allah ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka bada gudunmawa shirin ya zo gare ku, musamman ma Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lawrence Gresham da injiniyan mu ni Aisha Mu'azu nake cewa asbahi ta gari. Ma'assalam.